Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyya dukkan su a zangon FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio dake birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tasha a duk lokacin da kuke bukata a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka nan Washington ko kuma gabashin Amurka karfe 3 na dare ne a Ghana karfe 7 na safe yayin da ake karfe 8 na safe a gogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Malik ke farin cikin jagorantar shirin a hantsin nan daga nan birnin Washington DC.
Bai kamata a ce kasashen waje wato ƴan kungilolin kasashen waje su zo kasar mu Najeriya su dauki kungiloli su kai wasu kasashen baccin ƴan Najeriya matasan Najeriya ga mu anan ba mu da aiki.
Bilkisu Ahmed kakakin da daga cikin kungiyoyin fafutuka kan muradun matasa a Najeriya za mu kawo muku rahoto. Hakanan rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan rikicin Musulmi Rohingya ya ce a hukunta manyan sojojin kasar Myanmar kan laifin kisan kiyashi. Usman Ahmed Kabara yana tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Za ku jiri rahotanni da suka dauki hankalin jaridun Ghana a mako. Daga bisani mu gabatar da shirin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu assalamu alaikum. Babban jami'ar adawa ta kasar Congo mai suna Movement of the Liberation of the Congo MLC a takaice wacce ke karkashin Jim Pierre Bemba tana fafutukan ganin dan takaranta ya ci gaba da kasancewa cikin jerin ƴan takara a zaben da za a gudanar a ranar 23 ga watan Disamba na wannan shekara. Hukumar zaben kasar ta hana Bemba tsayawa takara ne biyo bayan gurfanar da shi da aka yi a gaban kotun kasa da kasa dake birnin Hague a shekarar 2016. Kotun ta ce Bemba wanda shine tsohon mataimakin shugaban kasar Congo shine ke da alhakin aikata laifukan yaki da sojojin sa kai dake karkashin kulawar sa a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya suka aikata. Sai dai a cikin watan Yuni kotun ta yi watsi da wannan ƙarar kan tasalin Bemba daga gidan yarin da take tsare da shi. Wannan dalilin ne yasa jami'ar nasa take cewa batun kama shi da kotun duniya ta yi wannan tsohon batu ne don haka a bar Bemba ya tsaya takara. Sai dai mai sharhi akan harkokin siyasa na kasar Delphin Kafaya ya ce yadda kotun ta gudanar da wannan shari'an shine zai nuna irin mataki na gaba da magoya bayan Bemba za su dauka. Sai dai bayan an kwashe watanni ana zama cikin halin kila wakala a kasar. Shugaba Joseph Kabila ya amince cewa ba zai tsaya takara ba bayan ya kwashe shekaru 17 na mulkin kasar. Kabila da shine ya kada Bemba a zaben shekarar 2006 kuma yanzu ya amince cewa zai mara wa Emmanuel Ramazani Shadari baya wanda yake na hannun daman sa ne. Wani dan majalisar dokokin Amurka daga jihar Florida da ke da goyon bayan shugaba Donald Trump za su fafata a zaben gwamnatin jihar wanda za a gudanar a cikin watan Nuwamba shi da magajin gari wanda yake ganin cewa akwai bukatar a tsige shugaba Donald Trump. Edeje jihar Florida tana da dimbin tasiri a zaben Amurka. Wannan takarar dai za a yi tsakanin dan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican Don DeSantis wanda ke da cikakken goyon bayan shugaba Donald Trump kuma za su gabza ne da Andrew Gillum wanda yake magajin gari ne a babban birnin Tallahassee. Fadar gwamnatin jihar za a gudanar da zaben ne a ranar Talata bayan dukkansu sun samu nasarar cin zaben fidda gwani daga jam'iyyun nasu. Dama dai DeSantis shine ake sa ran yayi nasarar samun tiketin tsayawa takara daga jam'iyyar Star Republican amma shi kuma Gillum ya bada mamaki domin ko ya samu goyon bayan tsiraru masu jefa kuri'a. Hawa kuma Gillum din yana da goyon bayan Bernie Sanders wanda sannan dan ra'ayin sassauci ne wanda ya tsaya takarar fidda gwani na shugaban kasa karkashin jam'iyyar Star Democrat amma bai nasara ba. Wannan zaben musamman na DeSantis ga bisa dukkan alamu zai ja hankalin jama'a a ranar 6 ga watan Nuwamba da za a gudanar da shi domin wannan ne zai zama zakaran gwajin dafin zaben shekarar 2020 lokacin da shugaba Trump zai sake neman wa'adi na biyu. Wani jami'in gwamnatin kasar Sudan ta Kudu ya bayyana cewa shugaban ƴan tawayen kasar Riek Machar ya amince cewa zai sa hannu akan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin shekaru 5 da aka kwashe ana gwabzawa a kasar. Ya dai amince ne kwana ɗaya bayan yakin hakan da farko. Tawagar ta Machar karkashin jam'iyyarsa da ake kira SPLM da masu shiga tsakani daga bangaren shugaba Salva Kiir sun kwashe makonni a birnin Khartoum suna yin shawarwari domin cin matsaya ta karshe akan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da zai kawo karshen yakin da suke gubzawa tsakanin su wanda ya dalilin kashe dubban mutane a cikin kasar Kana ya bar sama da miliyan 4 ba su da matsugunni wannan dai ba shine karo na farko da sassan biyu suka sa hannu na kawo karshen wannan yaki wanda cikiko har da dakatar da budewa juna wuta tare da rarraba madafan iko a cikin watan Yuni wannan ne yasa har mace ya dawo Juba matsayin mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu na farko da farko dai a ranar talata mace ya kesa wannan yarjejeniyar hannu bayan gwamnatin ta sa hannu amma ministan harkokin wajen kasar Sudan Aldiri Muhammad Ahmed ya faɗa jiya Laraba cewa mace zai sa wa yarjejeniyar hannu ya Alhamis a birnin Khartoum
Ladan Ibrahim ayo aka ji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Tamadalla wani sabon rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ayyana rikicin ƴan kabilar Rohingya a ƙasar Myanmar a zaman kisan ƙare dangi wanda ta azale fin akan manyan sojojin ƙasar kuma rahoton ya buƙaci da hukunta su. A wani shiri ne musamman a nan muryar Amurka da Greater Van Susteren ta gabatar wadda Senator Dick Durbin mai wakiltar jihar Illinois a Majalisar Dattijan Amurka da jakadiyar ƙasar Myanmar a Amurka da jami'an Majalisar Dinkin Duniya kan rikicin na Myanmar da ƴan gudun hijira suka yi magana a ciki. A rahoton ta cikin shirin wakiliyar muryar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Margaret Bashir ta ce kwamitin na Majalisar Dinkin Duniya a rahotonsa ya ce matakin da sojojin kasar suka dauka kan harin da mayakan sa kai na kabilar Rohingya suka kaiwa dakarun kasar har suka kashe dakaru da dama martanin da suka dauka ba su bata lokaci ba kuma mai tsanani ne rahoton ya ci gaba da cewa matakin ya zarci kima kuma bisa dukkan alamu kamar dama an shirya za a kai shi rahoton ya ce matakin shine laifin yaki mafi muni da aka tabka Matasa a Najeriya da suka kware a fannoni daban-daban sun yi maci zuwa ofishin hukumar binciken masu yiwa tattalin arzikin Najeriya ta annati domin neman ta bincike ayyukan kungila da matasa kwararru ƴan ƙasa za su yi amfana da su amma sai akai ayyukan kasashen ƙetare inda matasan waɗancan ƙasashe suke amfana maimakon na Najeriya kamar yadda ku cikin wannan rahoto da Hawwa Umar ta aika mana daga Abuja
Young professionals, young engineers, young Nigerians that have been trained. But as we speak,
akwai kwararrun matasa, kwararrun injiniyoyi ƴan Najeriya da aka hana samun damar bada gudunmawar su ga lamuran albarkatun ƙasa, inda ayyukan da ya dace a yi su a cikin gida sai a kai su can Korea ta Kudu, inda matasan su injiniyoyi ke amfana. Inji ɗaya daga jagororin gangamin zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, Moses Yasiya, don koka wa kan yadda kamfanonin ƙetare ke karbe hatta ayyukan da injiniyoyin cikin gida za su iya yi wanda hakan ke barin matasa kwararru na Najeriya su zama ƴan kallo gangamin ya gudana ne karkashin wata kungiya mai taken connected development wanda matashi Hamza A Lawal ke jagoranta tare da haɗin gwiwar kungiyar matasa kwararru ta fannonin ilimi
on behalf of Ministry of Professionals and Connected Development popularly known as Solomon
Kungiyoyin biyu sun mika wannan korafin ne ga hukumar kula da yaki da cin hanci da bukatar gudanar da bincike mai zaman kansa kan lamarin don daukar matakin da zai baiwa matasa ƴan bokon Najeriya dama ta baje kolin basirar su Bilkisu Ahmed ita ce jami'ar labaru ta kungiyar gwagwarmayar ta yi karin bayani kan wannan kalubalen
bai kamata a ce kasashen waje wato ƴan kungilolin kasashen waje su zo kasar mu Najeriya ya su dauki kwangiloli su kai wasu kasashen baccin ƴan Najeriya matasan Najeriya ga mu anan ba mu da aiki shine aka kira manema labarai su zauna kuma a yada a kira kuma gwamnatin Najeriya a jawo hankalin ta ga cewa bai kamata ƴan kwangilolin nan su dinga zuwa kasashen masu na dauka wannan kaya wato kwangiloli suna kaiwa kasashen waje ba mu ma ya kamata mu samu ƴan Najeriya su samu su ma su samu wannan garabasa musamman a kamfanonin mai na kasan nan ya kamata su ma a basu waɗannan kwangiloli su sai sa yau aka ƙara an ji wannan zama ran 17 ga watan Agusta sai kuma muka ce yau za mu zo hukumar EFCC su zo su ma wato ta duba wannan tunda wannan kaman cin hanci da rashawa ne ta duba mun kawo koke ne ga kungiyar EFCC da su duba su mai da wannan abu namu domin mu ma ƴan ƙasa Najeriya su samu aiki ne
to yaya za a magance wannan al'amari
to kamar yadda na faɗi ne yadda za a magance wannan al'amari shine kungilolin nan su ma ƴan Najeriya suna neman aiki su zo ba wai kawai za a dauka ne ka cokan dinta akai ba mu ce kada a ba waɗansu ƴan kasashen wajen ba amma su ma ya kamata a gyara gida tukuna kafin a baiwa ƴan waje
hukumar ta yaki da cin hanci ta karbi korafin kungiyoyin domin daukar matakin da ya dace Hauwa Umar Udubo muryar Amurka daga Abuja Najeriya
za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba kamar nan a shakata da wannan sharuwa koma aiki masu haruwa gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
nakasa ba za ta zam kasawa bai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmed zan gabatar har ila yau kamar yadda aka saba muna da bakon dake shigowa ina fita amma dan gida ni Malam Ibrahim barka da warhaka
barka da ya Usman
to ya kwana biyu
to alhamdulillah kwana biyu kam
yawa ya iyali ya aiki
lafiya kalau suke yanaka
lafiya lau to na ga san akwai ɗan labarin rikan da muka dan tattauna tun ɗan makonni da suka wuce eh kamar wani da kace ban labari na wani soja tsohon soja da yake yin abin nan din ko
wanda ke irin wato shi ya shahara ne wajen yi wa irin kafin roba da hannun roba yawa inda ya shahara kenan yawa to amma ba shi zamu dauko ba yau wani labari ne na game da shi Usman na ka san kaman sojoji na nan Amurka in za su je yaki suna da karnukan yaki suke
tafiya sosai wanda su kansu karnukan sojoji ake kira
yawa to kaji to labarin ne shine na game da shi nace to bari in yi tsara bashi in zo maka da shi
ka kyauta dama ina da wani rahoto can na wani labarin mutane masu bukata ta musamman irin na kasa din nan sai mu je gare ka
jami'ar Methodist na Kumasi Diocese ta Billoda tsarin bada ishara da hannu wurin yada sakonnin su na addini shugaban taron masu fama da matsalan ji ko iya magana Pastor Emmanuel a Japan wanda yayi magana tare da mai yin ishara da hannu ya bayyana irin kalubale da suke fuskanta wurin samun gurabun aiki in kurma ya tafi ko baya iya sadar da abinda yake son faɗi saboda babu masu yin ishara ko a asibiti haka lamarin yake daraktan kiwon lafiya na Washe Hospital a Kumasi Dr. Ekusua Adum Enchi da take bayyana matsayinta ta amince akwai matsaloli ainihin cikin kula da kurame da bibayi tace yana da sauki in har kurmar na iya rubutu da karatu na yi hira da Hajiya Larai wace makauniya ce a da kuma na Akra dangane da irin ukubar da suke fuskanta in sun tafi wurare kamar asibiti karbar magani ga kuma matsalar rashin aiki.
Yanda masu gani suke yi aka nan nomu kuma san ta ba kuma da masan duba wannan suke gani sana zuwa duba a duba mun da ba mu gani kaman mu haka mun da ba mu gani muka je hospital da health insurance dai aiki sai dai folder kawai yake cire mana komai mu muke sai mun na gani kaman baka sama kullun hakan kana zuwa je guda baka komai san ta mu ba mu samu muna aiki a wani abu haka muna jujjuyawa.
Irbad Ibrahim kwararre ne mai fashin baki akan tsarurrukan jama'a, tsaro, diplomasiya da kuma alakar kasashe. Ya ce kasar Ghana na kokari ainun a wannan fuska na mai da hankali ga kula da na kasarsu.
Kasan Ghana kasa ne da ba ta gwada bambanci cewa hasari ko kuwa aihuwa ya sa wani na da wani illa cikin ginin jikinsa, imama kaho ne ko kuturu ne ko bebe da sauransu. Saboda shi nan ga kasan Ghana ma tashoshin yada labarai hasatan wanda take na kasa Ghana television yanzu ma ana karanta labarai zaka ga za a nemi wanda ya san sign language yana kusa da su ko ko an kawo hotonsa yana ishara da hannunsa yana gwada ma mutane da su ba sa jin abin da ake fada su fahimci. An zabi ma minista musamman wanda ke kula da shanin sarakai na kasan Ghana baki da ya kasance ma makaho kenan. Honorable Dana cikin ita tsofuwan gwamnati.
Radi Ibrahim ya ci gaba da jinjina wa Ghana a wannan fiskar. Ya kuma bayyana cewar akwai dokoki da ke ja da nuna wa kasar su bambanci a wurin yi musu hidima ko a asibiti ko kuma ma'aikatu. Sa'annan ya yi kira da a ƙara himmatuwa wurin kula da kasar su din. Rizwanul la Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sai mu ce Allah Ubangiji ya sa kasashen mu na Afirka su dinga tunani mai kyau da zurfi kuma wajen taimaka mutanen da suke da nakasa a jikin su domin su ma a tafi da su. To Malam Ibrahim mun dawo.
To Malam Usman. Wato shi wannan kare sun neme lakabi da MWD Emia H323.
Shi ne number ta soja.
Kaji. Shi ma soja ne kenan.
Soja ne.
Kuma wato kamar da suka rubuta Usman ga hutun shi nan ma a gabana. Wannan kare har yayi zuwa yaki Iraki har su hudu. Ka san ku ai ko soja aka kai su hudu da waya ma aka ce an kai mutane
ne gaskiya da waya
to shi mai yawo shi hudu
kai
yaji yaki ya dawo nan tashi koma ƙara koma da shi
MWD Emia
to shi fa
sarki ne ma ka ji
to ka dai to a can ne ina ganin harbin shi aka yi kuku dai wani abu ya taka ya rasa kafa guda
ka ji yan naki wanda ake binniya ko kuma
yawa to ka san idan irin kasashen mu ne kare mu Allah tuwa yake mu yada mu da shi ma
dan
muna ga zamu
to mutum din ma sai a hankali wani lokaci
to suka dawo da shi suka yi mai aiki suka yi mai magani
ya zama ya rasa kafa kun
amma ya rasa kafa
ta baya
guda ɗaya ba to shine sai wani company wanda ake ce ma handicap pet da a nan kasar Amurka
ya masu harkar dabbobin
harkar yawa
wato dabbobin ma masu nakasa
shine ya tashi ya tsara ma wannan kare kujera ta guragu da ka sani kaji fa
wato wai naga ai har kaman kake ce mu shi wato karen wai retired ne shi mai retire ne
a'a wai wato bai ma kai retire ba yana dabdar tayan ne suka yi mai wannan kujera suka ce sun yi farin cikin yin wannan kujera su bashi kamar yadda zai retire
sun
yi retire
ya je ya huta
a kai shi gaba da tafiya ya je nan ba zai koma
zai yi hawa sai jan shi na kalula ne inda aka saba kare
to kaji suka ce sun yaba kwarai da gaske musamman ga irin sadaukar da kai da wannan kare wajen yi musu aiki
kaga ya bauta a kasa
wato har so hudu yana maya aya yana
kuma zuwa
filin daga ya je ya dawo a ƙara komawa da shi kuma ina ganin abinda ma yasa ba su koma da shi ba ta
kila saboda da kasa da
shi Allah sarki
saji to wato kaga abinda yasa dama da ka faɗi wannan labarin ya shiga raina shine kenan kai ka kiyasta a cikin kwakwalwa idan har dabba za ta nakasa a kasashen turawa su ba ta muhimmanci sannan kuma su inganta mata rayuwa
to ina ga dan adam to kadiji
sannan kuma kaga kawo wannan labarin wani babban kalubale ne ga mahukunta a kasashen mu na Afirka
gaskiya
duk wannan kasashen namu masu tasowa
su
Najeriya su Ghana su Kamaru su Chad su Wadene duk kasashen namu masu tasowa kalubale ne wannan
to akwai jama'a da akwai masu bukata ta musamman da dama da in za a samu in zaka ba su kujeran ma da su Hausa
ka taimake
su daga nan su fita daga nan zuwa nan wuri
akwai wanda na taba magana da shi baya zuwa makaranta amma sanadin da muka yi shirin na kasa wani mun waya sun samu sun dan sayan musu dan keke sun siya saboda nan kawai kuma cewa da zuwa makaranta sai ya hawo ya gangara ya tafi tsakanin tafiyar da bai wuce kamar misali a ce kilomita 2 ba
to ka dige
can shi zai tafi ya makaranta je in ya shiga aji a keken zai zauna to amma kaga kullun suka magana cewa fuskantar ma inda za su shige da kujeran ma aiki sai dalibai yan uwansa sun tattauna
keken sun kama sun daga kaga bambancin irin
kashin da suke gaba to dole mu nace da magana kuma dole su ma masu na kasa dinnan da kungiyoyin su da masu fada a rajin su ma su mike sai su ta magana har sai gwamnatoci sun ji
su je masu bukata ta musamman kar su kasu fidda rai
kuma kasu ga ta gura nan din ma ai an yi hakan irin an yi lokacin da suka yi ta mitar ba a kula su ba a kaza karshe dai har akai wannan disability act sannan sai ta fara aiki lafiya lauto mu Allah ya kaddara lokacin haka
to amin amin
to idan muka sake dawa wani jikon Mal Ibrahim bayan wannan akwai labarin wani gelashi da muka taba magana muka ce ina ta bincike
kai
yawa yanda makaho zai iya sawa ya gani
ya gani
wannan abu sai hankali
ayoyi fasahar kara kullun kara inganta take
to kasan abu da shi
amin amin kasan wato idan ka duba misali kage da suke kirkiro sabbin
abubuwa
eh sai abin ya baka mamaki ya
sake kaman ba kokolon mutun ke tunani ba
musamman kwanakin baya akwai wani makaho da na gani an yi irin shirin na musamman tuka keke
kaji ko
wani abu yake sagalawa a kunnen shi kara duk abin da ke gefe abin zai kara dan ba gani yake
ba gani
don wannan kara yake amfani yake tuka keke har shiga gari dawo
ka gani
ko ba ido gare ba bai ido ba ma alama ido gaji
to saboda Allah saboda annabi wannan ba dole ji dadin rayuwar ba ce mai daidai
tuka dige ne
to Allah ya sa mu dacewa
amin
Na gode sosai yanzu kan dole lokaci ba zai bar mu tattara ina mu ina mu amma da din
Ibrahim Jirmai
Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to a gaida malamai batun ko tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama zai iya sake yin takara na daga cikin rahotanni da wasu jaridun kasar suka yi sharhi akai garirwar Abbas da karin bayani
Zamu so masharhin jaridin na yau ne da jaridar Daily Searchlight Mahama ba zai iya tsayawa zaben shugaban kasa ba kundin tsarin mulki na 1992 ta dibiya haramci a kansa da duk tsoffin shugabannin kasa jaridar Today keke safon na a cikin wadanda ake wa nuni a cikin harkan nan na GMPC da Global College amma ya musunta zargin da ake The Chronicle tutar tabuwar hankali a jihar Borno a hafo da karuwa zuwa yanzu an kai karan mutum 3000 cikin watanni 6 da sun kasamu da matsalar tabuwar hankali wadanda sun ka taso daga matsalar aure da kuma talauci Hari yau dai a jaridar The Chronicle kasar Ghana da Ingila sun rattaba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna domin kirkiro ayyuka 15,000 Daily Guide yaran Muhammad Makitatani Kwesi Botweni yake fadan haka har yau dai a jaridar ta Daily Guide yaran Ayarga sun ba dan jarida dake aiki da kamfanin labaran kasar Ghana kashin tsiya The Herald Mujami'a ta kasa ta samu kudi $2 million daga wani mai ibada wanda ba a san ko wane ne ba an ruwaito majalisar Kirista da kuma hukumar amintattu na Kirsan na ba yadda shaidu da ke saba wa juna Ghanaian Observer Phil Gabra yanan naushi Mahama yana mai fadan cewar jami'iyar NDC ba ta bukatan shugaba wanda ake dangantawa da cin hanci ko kuma rashin iya aiki har yau dai a jaridar ta Observer Bagbini ya nemi afuwa daga har-harin da ya kaiwa na kasa su ita kuma babbar jaridar kasar Ghana Daily Graphic babban labarin ta shine Snit, kamfanin inshoran kasar Ghana ta tara kudi Ghana Cedi miliyan 18.1 bayan ta share sunan nake na ƙariya mutum 8,366 daga amfanshu har yau dai a jaridar ta Daily Graphic. Wannan labarin ne ba za mu yi watsi da abokanmu da ƙawayenmu ba, shugaban ƙasa ne ke faɗa wa Prime Minister ƙasar Ingila. Shugaba Nana Akufo-Addo ya faɗa cewar kodayake ƙasar Ghana ta dage bisa tattalin a wato albarkatunta da gaskiya yadda tattalin arzikinta zai samu ci gaba da haɓaka, ba za ta yi watsi da abokanta da ƙawayenta a kewayen duniya ba. Don ƙarfafa waɗannan ƙawance da ƙawayen nata, ya nuna cewar ƙasar Ghana na ƙoƙarin samar da gurabu inda za ta nemo masu zuba jari da za su taimaka ƙarawa albarkatunta katun kasar daraja da kuma samar da ayyukan yi tare da giggina girshikai. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana karfe 3:25 na dare. Ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum, mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja. Dangane da ziyara Theresa May ziyara ta a Nigeria, domin ina ganin abun alheri ne gare mu, saboda gaskiya da na kaji shugabanni za su wani taro haka a ƙasa kamar ci gaban sani, saboda ta zo ta kaddamar da abubuwa na ci gaban ƙasanmu, da fatan kuma ta zo lafiya ta koma lafiya.
Assalamu alaikum biyoyinsa. Da magana Malam Ibrahim Burahi kena Odukuri a nan ƙaramin kuma zamawa. Ina barin addu'a ga malamin malamin malamai na duniya da suka mu da addu'a da mu ikla'in tsadar rayuwar mu kwada. Ubangiji Allah ka mu sauki wannan tsadar rayuwar mu kwada. A yau sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da magana Malam Ibrahim Burahi kena Odukuri a nan ƙaramin kuma zamawa ne kiran ku na gari biyo.
Assalamu alaikum BOA. Mai magana Uda Mamodu a Jadkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a Jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga 'yan siyasar Najeriya wanda suke ɗaukan 'yan gudun hijira a Bifa suna kaiwa Najeriya don zaɓen 2019 suna musu rijista. To ina kira ga 'yan gudun hijira 'yan kwana da sun cewa 'yan siyasar nan don kansu ne suke yi, amma su kuma dama ta samu su zaɓi wanda zai kula da su, ikan zaɓi na kirki kar su yi su zaɓi wanda suke kishin aljihunsu da kawunansu. Da fatan Allah ya tsare mu duka daga abin ƙi. Na gode BOA.
Kada ya tura wannan mugun gidan da yake da PDP. Wannan gidan da yake shiga ya tara zai rushe shi. Gidan ya dade, ya lalace, waɗanda a ciki ma ya halaka su, ya tsatsa, cementin ya expire. Rodon da aciki ya expire. To idan bai maza ya tura gidan ba zai rushe da shi. Kuma idan ya rushe da shi kan da ya tura shi ya wahala. Muna son ya maza da gaugawa ya zo ya tuba. Ya tuba ya dawo sabon gidansa. Kura za a karbe shi. Za a karbe tubarsa. Amma ya yi ganganci, ya yi gaugawa, Najeriya sai Buhari.
Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Dubban masu zanga-zanga a 'yan kungiyar nan ta Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP, wacce aka fi sani da tsauran ra'ayi, da ta rikide ta koma jami'ar siyasa, ta fara tattaki ko kuma jerin gwano daga birnin Lahore daga da ke gabashin kasar zuwa babban birnin kasar Pakistan wato Islamabad a jiya Laraba, inda suka buƙaci sabuwar zababbiyar gwamnatin kasar da ta yanke hulɗar diplomasiya da kasar Netherlands kana ta kori jakadan da ke kasar. Dalilin wannan zanga-zangan dai shine bayan da wani ɗan majalisar dokokin kasar na Holland ne bayyana cewa za a gudanar da bikin takarar zanen hoton ɓatanci na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da ake sa ran gudanarwa a wani lokaci nan gaba cikin wannan shekarar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga sauran kasashen duniya da sa baki domin kasar Nicaragua kar ta fada cikin tashin hankali.
To madalla da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da al'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. kamar musallama da kuga gaisuwar fatan alheri ga Alhaji Edi mai hula bakin kasuwa Numan da Alhaji Badru mai gujo da fatan iyali na lafiya. Yanzu Amara Dilla dan Ibrahim a yau wanda ya tayani gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da hakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Darren Smith da ya rika masa. Anan ne sahabi Muhammad Zanda ka tayin sallama da ku mu zama lafiya.